Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 1 ga watan Yunin 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba da kanin labarai.
To Hanifa shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa jiya Talata cewa ya yanke shawara aiki wa kasar Ukraine ingantattun na'urorin roka da albarusai don ta yaki Rasha. Mazauna birni mafi girma na kasar China da ke kuma zama cibiyar hada-hadar kudin Shanghai sun fito daga wata mummunar dokar kulle ta COVID-19 a yau Laraba, lamarin da ya tilasta su zama a cikin gidajensu tsawon watanni biyu. Kana a rantsar da adadin mata mafi yawa a tarihi a yau Laraba a sabuwar gwamnatin kasar Australia mai akidar matsakaicin ra'ayi.
To kanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya nemi haɗin gwiwar gwamnonin Najeriya da su ba shi damar gabatar da wanda zai gaje shi.
Wai wa tsaye da matsaya akan komai ba, shawara ake badawa kuma kamar da nace maka su gwamnoni za su zauna su tattauna su su ba da tasu shawara.
Za kuma a ji cewa wani jagoran wasu masu farauta sun yi nasarar kashe wani kwamandan kungiyar Boko Haram da mataimakinsa a jihar Borno. Za ku ji karin bayani. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafa da shirin Arewa a yau wanda wakilinmu Nasiru Adamu El-Hikaya ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a jiya Talata cewa ya yanke shawaran aiki wa kasar Ukraine ingantattun na'urorin roka da albarusai a wani bangare na kokarin da Amurka ke yi na taimakawa Ukraine a yaki da mamayar Russia a cikin watanni hudu. Biden ya rubuta wani sakon ra'ayi a jaridar New York Times cewa Amurka ta taimakawa Ukraine da makamai da albarusai don karfafa matsayinta a fagen daga da ma bangaren tattaunawar zaman lafiya da Russia. Tashin hankalin ba gaira ba dalili, harin bama asibitin haihuwa da cibiyoyin al'adu da tilastawa miliyoyin mutane gudun hijira ya sa yakin Ukraine ya zama babban batun rashin imani, inji Biden. Matakin aikiwa da ƙarin sabbin makaman ya biyo bayan ɗari-ɗarin da gwamnatin Biden ta yi a baya. Biden dan kansa ya faɗa a ranar Litinin cewa Amurka ba za ta aiki da rokoki da za a iya jefa su har zuwa cikin ƙasar Rasha ba. Mazauna birni mafi girma na ƙasar China da ke kuma zama cibiyar hada-hadar kudin Shanghai sun fito daga wata mummunar dokar kulle ta COVID-19 a yau Laraba, lamarin da ya tilasta su zama a cikin gidajensu na tsawon watanni biyu. Yawancin mazauna birnin na kasar China da yawan su ya kai miliyan 25 sun cika cikin motocin bas da jiragen kasa a ranar farko ta gudanar da ayyuka, yayin da suke komawa a ofisoshi ko kuma suke tururuwa zuwa shaguna a karon farko tun lokacin da aka sanya dokar hana fita a farkon watan Afrilu, inda wasu suke sauri ko tafiya zuwa kuma suna shan iska mai daɗi. Amma birni mafi girma na kasar China har yanzu yana cikin tsauraran matakan hana zirga-zirga tare da bi a hankali wurin sake bude manyan kantuna da sauran shagogi da kashi da ba zai wuce 75 cikin 100 ba, yayin da ake ci gaba da rufe gidajen sinima da wuraren motsa jiki. Shanghai ta sanya dokar kulle ne don shawo kan barkewar sabbin jerin COVID-19 da galibin nau'in Omicron mai saurin yaduwa ke haifar da su. Dokar hana fitan ta haifar da koke-koke game da karancin abinci da magunguna da kuma wata zanga-zangar da ba a saba ganin irinta ba a cikin jama'a, wanda aka dauka a faifan bidiyo da ke nuna mazauna birnin suna ihu tare da bude tagogin gidajensu, wanda a cikin sauri ya yadu ta kafafin sada zumunta. Har ila yau kullen ya kuma dakatar da harkokin tattalin arziki na yau da kullun a cikin cibiyar hada-hadar kuɗin, yayin da Beijing ta ninka tsauraran manufarta ta kakkabe cutar da ake kira zero covid a turance. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Anjima kaɗan, Baba Yakubu zai sake dawowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya nemi haɗin gwiwar gwamnonin Najeriya da su ba shi damar gabatar da wanda zai gaje shi. bayan ganawar shugaba Buhari da gwamnonin jam'iyyar APC da wasu shugabannin jam'iyyar. Malam Garba Shehu Kakaki a fadar gwamnatin Najeriya ya bayyana wa wakilinmu Umar Faruk Musa yadda ta kaya.
Gwamnoni sun gabatar da jawabi cewa a matsayinsa na uba na shugaba sun zo gare shi da cewa ko wancan lokaci da za a yi zabe na shugabancin jam'iyya haka aka taru aka sai da shawara da shi aka fidda gwani guda daya kuma aka samu aka yi abu aka gama lafiya duk da cewa akwai fargaba wanda wasu suke ta cewa cikin jam'iyyar ma za ta fashe idan an zo wancan gaba kuma gashi aka yi aka gama lafiya saboda haka wannan din ma sun zo su sanar da shi cewa za su je su tattauna a tsakaninsu wasu sun shugaban kasa yana da masu bashi shawarwari da yawa akan irin lamura kamar wannan su ma za su kullata su shawarar su kawo masa bayaninsu kenan shi ku shugaban kasa tarihi ya nuna cewa a matsayinsu na yan hamayya ba su ci zaɓe ba sai da aka haɗa kai aka taru gaba ɗaya shekarar 2015 aka ci zaɓe kuma aka shigo gwamnati da ƙarfi kuma har aka zo aka sake wani zaɓe 2019 gwamnati ta sake dawowa kan kujera. Sai saboda haka duk abin da za a yi haɗa kan jama'a haɗa kan shugabanci a yi magana tsayayya a kan wannan lamura yana ba da shawara kada a bari kai ya rabu.
Amma Malam Garba babu fargaba cewa yin matsayi irin wannan watakila shi zai raba kawunan jam'iyyar ba wai haɗa ta zai yi ko ta tsinke guri ɗaya ba?
Wai ba a tsaye da matsaya a kan komai ba shawara ake badawa kuma kamar da na ce maka su gwamnoni za su zauna su tattauna su su ba da tasu shawara shugaban ƙasa kuma yana tuntuɓar mutane da yawa ƙungiyoyi da yawa al'ummomi da yawa a ƙasa wace shawara zai yi wannan ya rike nasa saboda haka a yanzu da nake maka wannan magana ba za ka nuna a guda ka ce ga matsayi na shugaban kasa akan wannan lamari sai dai mu saurare shi mu ga abin da zai fito da shi.
Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya bayan da shugaba Buhari ya kammala ganawa da gwamnonin jam'iyyar APC ta kasar. A waje daya sanata Adamu Bulkacuwa na daya da cikin kusoshin jam'iyyar APC ya kuma yi min tsokaci dangane da abin da ya fahimta dangane da wannan kalamai ko bayanai da aka rawaito shugaba Buhari ya yi na cewa yana so a bashi dama ya nada wanda zai gaje shi inda yake cewa
kullum ai sai anyi kafin ya sa baki. To a wannan karon shine ya fara magana ya tara gwamnoni gaba ɗaya na APC ya ce da su ya dai ba su dama tun da aka fara mulki 2015 ya ba su dama kowanne ya sa wanda zai gaje shi a zaɓe ta hanyar da jam'iyya ta tsara bai sa musu baki ba. To tun da yake haka ne shi kuma yanzu sauransu ya shiga cikin shekarsa ta ƙarshe a mulki to yana son su ma duk Allah su ba shi goyon baya ya sa wanda zai gaje shi shi ma kuma abubuwan da ya sa zai yi haka don yana son na farko ya sami ci gaba da abubuwan da ya fara na biyu a sami zama lafiya a cikin jam'iyya don ya ga zaɓe ya kan kawo zaɓe na ko na delegate ko direct ɗin ma zai kawo fitintunu iri-iri saboda haka yake roƙonsu cewa don Allah su ba shi dama shi ma ya kawo wanda zai gaje shi.
Umar Faruk Musa muna Amurka a Abuja Najeriya.
Gaida Umar Faruk Musa. Ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga Baba Yakubu Makiri da cigaban labaran duniya.
A jiya Talata shugaban Amurka Joe Biden ya nemi shawara daga Prime Minister New Zealand Jacinda Ardern bayan harbe-harbe na baya na Amurka. Amma fadar White House ta ce tana da iyaka akan batun mallakar bindiga ba kamar kawayenta ba. A wata ganawa da suka yi a ofishin shugaban kasa na Oval da Ardern, Biden ya tunasar da ita game da kisan mutane 51 da aka yi a shekarar 2019 a Christchurch a wani harbe-harbe da ke auna musulmi. Zubar da jinin ya sa New Zealand ta haramta bindigogi irin na soja tare da nasarar kafa wani shirin sayar da bindiga. Muna buƙatar shawarar ku, inji Biden, yayin da yake magana akan babban dangantakar Amurka da New Zealand, musamman akan abin da ya kira kokari da duniya ke yi na yaƙi da tashin hankali da tsauraran ra'ayi ta yanar gizo. Biden wanda ya ziyarci garin Uvalde na Texas a ranar Lahadi domin nuna alhinin mutuwar yara 19 da malamai 2 da wani dan bindiga ya kashe ta hanyar amfani da bindiga irin na soja. Ya ce akwai munana ayyuka da ke faruwa amma yawancin su za iya hana su faruwa. Kasa da mako 2 kafin nan, Biden ya kuma kai ziyara a jihar New York inda dan kuma aka kai hari akan bakar fatar Amurkawa. A ƙarshe, tawagar aikin bincike da ceto a kasar Nepal a ranar Talata ta gano sauran gawarwaki na mutane 22 da suka mutu a cikin wani hatsarin jirgin sama a yankin Himalaya a ranar Lahadi da ke kan hanyarsa zuwa garin Jomsom. Tawagar ta ɗauko akwatin na'urar sadarwar jirgin daga cikin tarkace. An gano gawar ƙarshe, wani mai magana da yawun sojojin Nepal ya wallafa a shafin Twitter a safiyar jiya Talata. Jirgin na kamfanin Tara Air ya faɗo ne mintuna 20 bayan tashinsa daga Pokhara, wani sanannen wurin yawon bude ido a yammacin Kathmandu, babban birnin Nepal. Ma'aikatan jirgin 3 da fasinjoji 19 da suka hada da mahajjatan addinin Hindu su 4 da wasu 'yan kasar Jamus guda 2 su ne ke cikin jirgin da ake kira da Havilland DHC-6 Twin Otter, wanda aka kira a kasar Kadada, da suke tafiya a ranar Lahadi da ta gabata kafin ya fado a cikin tsaunuka saboda rashin kyawun yanayi. Jami'an kasar Nepal sun faɗa a ranar Litinin din nan cewa ba a tantance musabbabin hadarin ba, kodayake suna zargi jirgin ya fado ne a cikin tsaunuka bayan sadarwa ta katse tsakanin jirgin da masu kula da zirga-zirgar jiragen sama yayin da yake tafiya a cikin wani yanayi mara kyau a sararin samaniya.
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Kwamandan kungiyar mafarauta na shiyar arewa maso gabashin Najeriya ya ce ya kashe wani kwamandan kungiyar Boko Haram da mataimakinsa a wani ƙauye da ke ƙaramar hukumar Dambuwa a jihar Borno. Ga Haruna Dauda Biyu ɗauke da ƙarin bayani.
Shugaban kungiyar maharba da ke arewa maso gabacin Najeriya, wato Malam Muhammad Yohana, ya ce ya kashe wani kwamandan kungiyar Boko Haram da kuma mataimakinsa a wani ƙauye da ke karamar hukumar Dambo a jihar Borno. Kwamandan ya dai bayyana hakan ne lokacin da yake magana ga manema labarai a garin Maiduguri. Yake sun sha gumuzu da wannan kwamanda da mataimakinsa da kuma sauran magoya bayan su, wanda dukkaninsu suka arce, amma kwamandan da mataimakinsa suka tsaya tsayin daka, yayin da wannan shugaban mafarauci da sauran mamobinsa suka afka masu suka kashe wannan komanda tare da mataimakinsa. Wannan yanki dina daga cikin yankuna da yayan kungiyar Boko Haram ke cin karansu ba babbaka, wannan tun daga garin Dambuwa da Chibok da Askira Uba har zangana zuwa mararraban Mobi da ke jihar Adamawa Najeriya, wanda yayan kungiyar Boko Haram ke kai ɗaiɗaikun hari kan jama'a musamman ma a irin ƙauyukan da kake kewaye da su. Garin Dambuwa da ya zuwa garin Maiduguri na da tsawon kilomita 85, wannan har yanzu ba iya bin wannan hanya saboda wasu ababen masu fashewa da aka binne akan hanyoyin da kuma fargaban kai hari kan matafiya wannan hanya. Na tuntuɓi shugaban wannan mafarauta ta wayar taho, Malam Muhammad Yohana, wanda ya mun ƙarin haske game da wannan nasara da ya samu kamar haka.
Dama suna zuwa wani wannan ƙauyen liya su dame su irin saya abinci da su gefe gwargwar su mandargaro suna dawo su to sai aka yi mana sistun sati biyu ana rubuta mana suna zuwa liya suna damu su ta wancan ɓangare.
Haka.
So shekaran jiya aka gaya mana sai jiya muka yi shiri muka shiga to wurin da muka shiga mun bi caji ne muna sare hanya har muka zo muka buɗo musu can wajen Shafata. To can ne mun tsaya sai ka suna su hau kanmu da mashina to muka fara fada da su sai dai shi Amir din da jibiti na shi sun ki gudu.
Haka. Sun ji gudun ku kenan.
Muna ta fadan su ba za su gudu ba, yaran kam sun gudu.
Haka.
To waɗannan biyojin shi ne bai yi musu ba.
A wani guda biyu kenan aka kashe.
Guda biyu.
Su nawa ne yaran
su? Gaskiya ba za mu je mu sani yawansa ba.
Oke, suna da yawa ne sosai?
Suna da yawa, ka san a cikin suna tafiye da mashin wani lokaci goma wani lokaci 20 haka.
Kamar me sunan ƙauyen da kuka samu waɗannan mutane?
Kusa da Shafataku ba cikin gari ba cikin jeji ne. Kusa da Shafataku.
Oke, a wani ƙaramar hukuma ne? Kowa da mu ne? Kamar me yasa yawanci ba kwa irin bayyana cewa kun samu nasara haka?
To ba wani abu ba, rashin a samu irin ku a faɗa muku din ba mu samu. Mun je mu hausa ga wani ƙauye sun kawo hari, kuma kwace ake kayan su shine daga can akwai lokacin da kuma na kama kayan su sun kawo supply mai supply na su har da kudi wanda miliyan 6 da wani muka kama to kwana jeje muka fita yayin
za kai na
za kai baraki
o baraki yawa
an dai kwaci makamai da dama da kuma baburin hawa wajen wadannan mahara Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda, kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Ga shirin mu na gaba, Nasiru gare ka.
Domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya
arewa a yau masu sauraron barkamu da kasancewa shirin arewa a yau dake duba lamuran da suka shafi yankin arewa mai jihohi 19 kama daga lamuran tsaro kuncin tattalin arziki gararan bar yara kanana kan tituna tarbiyya tarihi da sauransu a sabon shirin zamu duba lamuran tattalin arziki ne har ila yau a arewa ta hanyar sufuri da makamantan su da hakan ka iya zama hanyar samun kudin shiga kari kan wadanda ake samu daga man fetur kuma nan gaba hakan ya mai gurbin na man fetur da haka nan zamu cika alƙawarin kawo kashi na biyu kuma na ƙarshe na magance miyagun aƙidu da suna addini da kan kawo fitina inda zamu ji muhimmancin kishin ƙasa daga bakin Dr. Ibrahim Jalo Jalingo a zarabar da muka dauko yayin ziyarar majalisar musulunci ta kasashen yankin Sahel a Abuja.
Arewa zumun ta samu duhu sai nishadi sai sharhudiya sai alfahari da yawan kwafi.
Farko ga kwararre ta fuskar lamarin sufuri a arewa maso gabas Alhaji Usman Kamara wanda kuma shine shugaban kamfanin sufuri na jihar Gombe.
Kamfani ta dogara da kanta ba a dinga daukan kudin gwamnati wanda ya kamata a yi wa talakawa aiki kuma ana saki sawa a ciki kuma kudaden suna salwanta ba. A samawa talaka saukin hanyar da zai abu tafiya yanzu kamar economy ya zamana da a turance muna kiransa a restless economy in baka fita ka tafi ba ba za ka samu ba so dole ne tafiye-tafiye ya riga ya zama dole to amma ya za a yi a sauƙawa talaka kuma a sauƙawa gwamnati kuma gwamnati ta samu kuɗin shiga tunda kowa yanzu ya sani ne kuɗin da ake samu daga gwamnatin tarayya ba isa yake yi ba to dole ne a nemo hanyoyin da za a inganta hanyoyin kudin shiga a lokaci ɗaya kuma a samawa talaka sauƙin rayuwa.
Irin jihohin arewa za a iya cewa jihohi ne da ba sa bakin teku kuma har yanzu mai ma da ake magana ba a fara haƙo shi har a ci gajiyarsa kamar jihohin da suke samun wannan kaso mai tsoka saboda ko suna da man fetur ko kuma waɗanda suke bakin teku kamar Lagos. Waɗannan kamfanonin za su iya jawo mata kuɗaɗen shiga da za su mai gurbin irin waɗancan gifi da za a iya samu saboda babu irin waɗannan albarkatu a wannan yankin.
Ai zama a bakin teku ba shine kasuwanci ba tunda akwai kasashen da ba su da ma teku ana kiransu landlocked countries mu kama a kasar Gombe wani irin albarkatun kasa ne da Allah bai bamu ba muna da ruwa muna da ma'adanai akwai coal akwai gypsum ba abun da bamu da shi dadin dadawa muna da jama'a masu hazaka ga kasar noma to me muke nema don saboda idan dai har mun zauna mun rike amana duk inda aka samu aiki mun rike shi da kyau wallahi sai dai ma da wayansu daga wayansu jihohi su zo su ci albarkar mu anan
su jihohin arewa inda za su dauki irin waɗannan manufofi za su iya samun wadatattun kudade da za su yi wa jama'a aiki kuma sannan gwamnati ita ma ta samu abubuwa da za ta na amfani da su na yau da kullum.
Ni a yawon da nayi da aikin da nayi ni ina ganin jihohin arewa kawai suna kwance ne suna maganar talauci amma babu talauci nan mutane su dogara da kansu kuma gwamnati ta samu wannan abun din yadda za ta sarrafa kuma abun rayuwa na jama'a. To idan da kowane gwamna zai duba ya dawo ya duba ta cikin gida ya inganta abubuwan da Allah ya ba wa jiharsa da arewa da ba za mu samu wa'annan matsalolin ba gaskiya.
Shirin arewa yau ake sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Masu sauraro ga kashi na biyu na bayanin Dr. Ibrahim Jalo Jalingo kan kishin ƙasa da aka zanta a yayin ziyarar majalisar musulunci ta yankin ƙasashen Sahel a Abuja.
Imam Az-Zahabi wanda an riga an san shi a duniyar sunna a cikin babban littafin sannan da ake kira Siyaru Alamin Nubala a mujalladi na 12 shafi na 18 yana cewa yana maganar abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake so yace wa kana yuhibbu Aisha wa yuhibbu Abaha wa yuhibbu Usama wa yuhibbu Sibtayhi wa yuhibbu al-halwa wal 'asal wa yuhibbu Jabal Uhud wa yuhibbu Watana wa yuhibbu al-Ansar Annabi yana son kasarsa yana son kasarsa wa yuhibbu al-Ansar yana son ansarawa annabi na son kasar sa akwai hadisi da yawa nan ma misali hadisin da Anas bin Malik ya ruwaito wanda yana nan cikin sahihul bukhari da sunan at-tirmidhi da sunan an-nasa'i Anas bin Malik yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safarin fara'a juduratil madina awda'a rahilata wa in kana ala dabbatin harrakaha min hubbiha annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya dawo daga tafiya ya ga katangi ko gine-ginen madina zamu ce awda'a rahilata wato idan yana kan raƙumi ko wata taguwa yakan motsa ta ya zaburar da ita domin ta sauri ba in kana ala dabba in kuma ya kasance akan dabba dabba nan ana nufin doki ko alfadari ko jaki haraka nan ma dai yakan motsa dabbar li hubbiha saboda irin yadda yake son madina al-hafiz ibn hajar da ibn battal da al-aini cikin abin nan umdatul qari da suka zo sharhi wannan hadisi suka ce wa fihi dalilun ala fadlil madina cikin hadisin nan akwai hujja da ke nuna falalar Madina wa ala mashru'iyyatil watani wal hanin ilai da kuma mashru'iyyar kishin kasa ko son kasa da kuma zuciya ta ji ta ratayu da kasa tana son kasa tana son duk wani abun da yake maslaha ce ta kasa Abdullahi dan Abbas ya ruwaito hadisi kamar yadda Imam Tirmidhi da Imam Nasa'i da Ibn Hibban suka ruwaito da isnadi sahihi Abdullahi dan Abbas yana cewa qala annabi sallallahu alaihi wasallam li makka annabi ya ga makka ma na lokacin hijira bayan ya bar makka ya juya ya kalli makka yace ma atiyabaki min baladin wa ahabbaki ilayya walaula anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu ghayraki annabi ya dubi makka yace ma atiyabaki min baladin babu wata ƙasa da tafi mini dadi ko imamakin irin yadda nake jin dadin ki a matsayin ƙasata ai imamakin irin yadda nake son ki walaula anna qaumi akhrajuni minki badun mutane na sun tilasta mini fita daga cikin ki ba makka lama sakanto gaira ki da ban zanna wata ƙasa in ban nake ba Aisha Allah ya kara mata yarda cikin hadisin da Imam al-Bukhari da wani Imam al-Bukhari suka ruwaito ta ce lamma qadima an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madina wajadaha fa hiya awba'u ardillahi azza wa jalla lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya zo Madina sai ya tar da ita awba'u wasana daga cikin garuruwa ko gurare da suke da yawan cuce-cuce za ga mutum ya zazzabi ya same shi da abubuwa ne haka Nana Aisha tace fashaka Abubakar mahaifinta Abubakar ya kamu da rashin lafiya fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace allahumma habbib ilaina almadina ka hubbina makka aw ashadda wa sahhiha wa barik lana fi muddiha wa sa'iha wa qul humma faj'alha fil jufa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a yace ya Allah ka soyar da mu Madina yanzu mun dawo mun bar Makka Madina ta zama ta ce kasar mu cusa soyayyar Madina a cikin zukatan mu ka hubbina Makka kamar yadda lokacin da muke Makka muke son Makka aw ashadda ko ma yanzu ka cusa mana son Madina fiye da yadda muke son Makka a lokacin da muke cikin Makka sannan wa sahiha kamar da Madina gari ne yadda mutanen garin za su samu lafiya wan qulhum ma hazzabi da ake fama da shi a cikin Madina ciri wannan zazzabi waje faji alhafil jufa kai ta can korin jufa sannan wa barik ka sa albarka ka mata albarka cikin modun ta da sa'in ta bi scaling ta da kuma modojin awu ma'ana ka sanya albarka cikin harkokin kasuwancin ta irin wannan hadisi suna da yawa wanda suke tabbatar da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai kishin kasarsa sannan ku kun dauki makami kuna batawa al'ummar ku suna dauke ku mutane ne wanda wasu abin da suke yi ba suke kashe junan su kun dauki makami kuna rusa kasar ku kuna kunyata al'ummar ku ta yadda an san cewa ba ku san abin da kuke yi ba kuna ta rusa kasar ku da kanku saboda haka ina magana koyi da annabi a cikin wannan lamari saboda haka mai ta'adda wanda ya bar hanya yake rusa kasar sa babu shi babu koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam babu shi babu bin gurbin da annabi ya bi cikin gina wannan addini da sahabbai suka bi cikin gina wannan addini da tabi'i ko tabi'ina suka bi cikin gina wannan addini
mun gode doctor sai wani lokacin Allah ya bamu dama mu yi wata sabuwar zantawar ba sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako ku biyo mu makon gobe da yardar Allah dan sabon shirin a madadin muryar Amurka ni na Sura da Malik Kai da ni shirya kuma da gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya assalamu alaikum
to salatai sai fa ku himmatu
So madalla a gaida Nasir yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da masu sauraro kan turo mana ta email. Sakonmu na farko ya fito daga Sani Muhammad Chindu anguwar Karofi Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Yace kai cho tarwatsa mutane daga garuruwan su a jihar Niger da wasu ƴan bindiga suka yi abin tashin hankali ne. Ya Allah ka ba mu zaman lafiya mai dorewa a ƙasar mu Najeriya da nahiyar mu ta Afirka da ma duniya baki daya. Sakon Sani mai lange-lange ya wuri yace muna marhaban da taron ƙasa da ƙasa kan sauyin yanayi da aka fara a ƙasar Niger da nufin yaki da kwararowar hamada tare da nazarin hanyoyin shawo kan illar da hakan ke haddasawa a fannin manoma da makiwo da fatan Allah ya sa taron ya cimma nasara. Shiko Shehu Adamu Rijjau yace yanzu dai mun san cewa akwai ɗan takarar shugaban ƙasa Kwankwaso a jam'iyyar NNPP sai kuma Atiku a jam'iyyar PDP saboda haka muna jira mu ga wanda jam'iyyar APC za ta tsayar domin sanin wanda za mu yi ga wasiyarin sarrafa harkokin mulkin kasar tamu tunda dai mun san daidai mun kuma san akasin daidai. Sakon Sardaunan Kwallon Nisau Zaharaddini Muhammad Kakani Sau yace ku bani dama domin nayi tsokaci akan yadda darajar malaman makaranta ta zube a idan kasa ta Najeriya da ma shugabannin mu masu mulki. Muna kira da babban murya da a duba wannan lamari. Allah ya sa sako ya isa inda ya kamata. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Ahmad Manaja Bauchi anguwar Karofi Madaki a Najeriya. Yace ku bani dama ne kira ga ƴan Najeriya da cewa abin da ya kamata mu yi a wannan lokaci shine addu'ar Allah ya ba mu shugabanni nagari masu son ci gaban ƙasa da ma al'umma a zaben shekarar 2023. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
To Halifa shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a jiya Talata cewa ya yanke shawaran aikewa ƙasar Ukraine ingantattun na'urorin roka da albarusai a wani bangare na kokarin da Amurka ke yi na taimakawa Ukraine a yaki da mamayar Russia a cikin watanni hudu. Biden ya rubuta wani sakon ra'ayi a jaridar New York Times cewa Amurka ta taimakawa Ukraine da makamai da albarusai don karfafa matsayinta a fagen daga da ma bangaren tattaunawar zaman lafiya da Russia. Tashin hankalin ba gaira ba dalili, harin bama asibitin haihuwa da cibiyoyin al'adu da tilastawa miliyoyin mutane gudun hijira ya sa yakin Ukraine ya zama babban batun rashin imani, in ji Biden. Mazauna birni mafi girma na kasar China da ke kuma zama cibiyar hada-hadar kudi Shanghai sun fito daga wata mummunar dokar kulle ta COVID-19 a yau Laraba, lamarin da ya tilasta su zama a cikin gidajensu na tsawon watanni biyu. Yawancin mazauna birnin na kasar China da yawan su ya kai miliyan 25 sun cika cikin motocin bas da jiragen kasa a ranar farko ta gudanar da ayyuka yayin da suke komawa a ofisoshi ko kuma suke tururuwa zuwa shaguna a karon farko. A ƙarshe, an rantsar da adadin mata mafi yawa a tarihi a yau Laraba a sabuwar gwamnatin ƙasar Australia mai aƙidar matsakaicin ra'ayi. A cikin mata goma da aka ba su manyan mukamai a majalisar ministocin sabon Prime Minister Anthony Albanese, akwai Penny Wong, tsohuwar lauya da za ta riƙe mukamin ministan harkokin ƙasashen waje, da Annie Ali da ke zama ministan matasa kuma musulma ta farko da ta zama minista a ƙasar Australia.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za ku ji mu ɗauke da wani shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri wanda ya taya ni gabatar da shirin, da Julie L. Gresham wadda ta haɗa shirin, da injiniyanmu na yanzu Al Santos, ni Hanifa Kabir Isa nake ce da ku mu wani lafiya.